Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Niger kuna yin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA African mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon Amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol FM da kuma Niya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin dare.
Wato ba wanda zai ce bai san halin da ake ciki na wahalar da jama'a suke ciki ba.
Malam Garba Shehu kakakin fadar shugaban Najeriya kan matsalolin rayuwa yau a Najeriya. Ibrahim Ka'almasi Garba yana tafi da shirin mu tattauna. Yanzu ga labaran duniya.
Mawsare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da yaki da yan ta'adda tare da kwato mutanen da yan ta'addan suke garkwa da su ciki ko har da yan matan Chibok da yan Boko Haram ke rike da su a halin yanzu. Inji kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar. Kakakin sojan ya ce ba za su yi kasa a guyo ba wajen nemo yan matan nan na Chibok ba tare da ganin sun mayar da su ga iyayensu ba da ko kwarzane ba. Jarabe yana magana ne yau bayan da ya yi fitali da wani sabon bidiyo da aka rarraba cewa matan dai suna nan da rai. A hirar da General Rabe ya yi da wannan gidan rediyon ya bayyana hoton bidiyon a matsayin bayanin da bai kamalu ba, kuma wata alama ce ta damuwar da 'yan ta'addan suka shiga sakamakon rashin sukunin da sojoji suka hana musu. Ya ce duk da yake hoton bidiyo ɗin na 'yan Boko Haram ɗin ne da gaske, 'yan matan ne, amma ya ce suna amfani da shi ne a matsayin wani furofaganda. Jarabe ya yi kira ga kafofin yada labarai da kar su tsoma sojoji cikin sa-insa da 'yan Boko Haram game da wannan bidiyo da aka fitar. Ya ce burin sojojin shi ne ci gaba da sa ido ga aikin da dokar ƙasa ta tanar musu ciki ko har da tabbatar da ganin sun durƙusar da ƙungiyar 'yan ta'adda irin Boko Haram. Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya ce ƙungiyar ISIS ta zama tamkar wani sankara ne a ƙasashen Iraq da Siriya wadda ke bukatar ganin an kassara ta. Ya ce domin ko tun daga nan ne matsalar ƙasashen biyu ya taso. Kata yana magana ne a fadar gwamnatin haɗaɗɗiyar daular Larabawa a ci gaba da ƙoƙarin da ake yi na ganin kawo ƙarshen wannan ƙungiyar. Ya ce na da muhimmanci a ce an samu sojojin cikin gida bayan an murƙushe ISIS ɗin. Ko baya ga ziyarar da Kata ya kai a Dubai, haka kuma ya ziyarci sansanin Al-Dhafra, inda ban hafsan sojojin Amurka da kuma jami'in diplomasiya da ke sansanin suka yi masa bayanin halin da ake ciki. Sojojin Amurka dai na amfani da wannan sansani ne domin kai hari ta sama ga 'yan ƙungiyar ta ISIS tare da kuma tattara bayanan sirri game da ƙungiyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Brazil uwargida Dilma Rousseff tana nan tana iya bakin kokarinta domin ganin 'yan majalisar dokokin kasar ba su jefa ƙur'an neman ganin an tsige ta ba a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. 'Yan hamayya dai suna zargin gwamnatin na Dilma da kare dokar ƙasa ta amfani da kuɗin gwamnati wajen yakin neman zaɓenta zagaye na biyu a shekarar 2014 bayan kuwa tattalin arzikin ƙasar na tangal-tangal. Dilma 'yar shekaru 68 da haihuwa kuma ƙwararriya a harkokin tattalin arzikin ƙasa ta ce bata aikata kowane irin laifi da ya saba wa dokar ƙasa ba. Yanzu haka dai ana buƙatar 'yan majalisar wakilan su 342 daga cikin 512 ko kuma kashi 2 cikin 3 domin tabbatar da tsige ta uwar gidan kafin kuma batun ya isa ga majalisar dattijai. Muddin majalisar ta dattijai ta amince da hakan, to shikenan mataimakin shugaban shine zai sai ta dakatar da ita har na tsawon watanni 6. Sai mataimakinta Michael Tema ya zama shugaba na wucin gadi. Haka kuma idan har sanatoci 54 daga cikin 81 suka amince da wannan tsigewar, to uwar gida Dilma sai ta je ta huta. Mataimakinta kuma ya karasa wa'adinta har zuwa 31 ga watan Disamba na shekarar 2018. A jamhuriyar Chadi, kawo yanzu ba a fidda sakamakon zaben da aka gudanar a kasar ba na ranar 10 ga wannan watan da muke ciki. Sai dai 'yan adawa sun ce ba shakka kuri'unsu zai yi tasiri domin ko ga bisa dukkan alamu sai an sake zaben zagaye na biyu, kuma ba za su yarda da duk wani sakamako ba sabanin a yi zaɓe zagaye na biyu. To sai dai waɗannan kalamu na shugabannin jam'iyyar jami'un adawa alama ce tunna cewa an fara zaman dardar a kasar domin kuwa an bato Muhammad Ahmad Alhabo shugaban jami'ar adawa ta Party for Liberty and Development wato PLD shi da mai magana da yawun shugabannin jami'in yan takaran na cewa yan adawan a shirye suke da su sake tsayawa takaran zabe zagaye na biyu a kusan dukkan rumfunan zaben domin ko ba wanda ya samu adadin kuri'un da ake bukata a zagayen farko a zaben na ranar Lahadi da ta gabata. Muhammad Ahmad Alhabo yace sun yi mamaki duk da cewa ba a fitar da sakamakon zabe ba amma shugaba mai ci Idris Deby ya fara ce musu su amince da sakamakon da hukumar zaben za ta fitar wanda za ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben. Muhammad yace sam ba za ta sa'u ba za su yadda da wannan sakamakon ba don haka suna kira da a sake zuwa zagaye na biyu kamar yadda dokar zaben kasar ta Chad ta shimfiɗa. Hukumar zaben dai tana da sati biyu ne ta bayyana sakamakon zaben daga ranar da aka gudanar da shi. Muhammad Zenbada shugaban kamfe din shugaba Idris Deby ya yi kira da ga daukacin yan takarar da su mutunta sakamakon idan an fitar da shi.
Labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Ladan Ibrahim ya gabatar. Madalla. Gwamnatin Najeriya ta damu da halin da ƴan ƙasar suke ciki game da tsadar rayuwa wanda faduwar farashin mai a kasuwannin duniya suka janyo. Kakaki a fadar shugaban na Najeriya Malam Garba Shehu ne ya bayyana haka lokacin da na tambaye shi matakan da gwamnati take dauka na sauƙaƙawa jama'a wannan matsi.
Wato ba wanda zai ce bai san halin da ake ciki na wahala da jama'a suke ciki ba. Misali yanzu ka san cewa akwai sashe na Najeriya arewa maso gabas inda fitina nan ta Boko Haram kai ta tutu cikin shekarun nan akwai sassa da yawa da cewa shekara biyu da suka wuce ko kwaya ba su noma ta hatsi a wannan sashe ba wanda bai noma ba ba zai girba ba saboda haka dama yunwa tana tafi cikin nufin ubangiji ana ta kokari ana ta nemo agaji ko ku zirce-zirce da ya kwanan nan su Saudi Arabia nan su kasar kungiya ta Islamic OIC nan da kungiyar musulunci ta duniya duk ba inda bai faɗakarwa cewa akwai buƙatar a taimaka wajen ciyar da jama'a musamman mutane da suke matsuguni waɗanda aka raba su daga garuruwansu. Sha'anin hauhawar farashin kudin abinci ya faru da yawa daga ciki saboda karanci na dala. Karanci na dala din nan kuma babu gwamnati da za ta ce tana jin daɗin wannan hali ba gwamnati ce take wannan karanci ba. Duk wanda yake yau a ƙasar nan tamu duniya gaba ɗaya dama ai illar tattalin arzikin Najeriya dogaro da man fetur. Shi kaɗai.
Haji Shehu.
Daga hali ɗin gwamnatin ta ɗebo kuɗin. Iba aje a shigo da kayayyakin nan za a yi ta ɗurowa ana kawowa amma shi shugaba abin da yake gani maganin abin nan maimakon ma dogaro da na kasashen waje Allah ya ba mu arzikin ƙasa Allah ya ba mu arzikin jama'a mu noma namu mu ciyar da kanmu yau China ɗin nan da muka je miliyan 200,000 mutum biliyan 1 da miliyan 200,000 Allah ya ba su da yunwa. Abin da shugaban Muhammadu Buhari ba idan har China za ku ciye da kanku mu da muke da miliyan 170 ya ba za mu iya ba saboda za mu kama maka.
Haji yawa wai zance da ake gaba aka hada dungurungun matsalar gaba ɗaya dai maganan abincin nan ne saboda babu shi a cikin gida kuma na waje bai zuwa. Akwai wani
Najeriya abin da nake so in ce maka shi ne
yana
maka ciwo kuma ga irin matakan da yake dauka idan akwai shawara ko wasu suna da ita ko ɗan jarida ko wani manomi ko wani abu gwamnati a buɗe take gwamnati ce ta jama'a sai a faɗi mataki wata kila a ce a shugaba Muhammadu ba matakan da kake ɗauka ba mu gamsu ba mu ga ta mu shawara.
Idan ana da raye da uwa ake in ana maganar Najeriya to ai ta arewa ta na gaba tun da barkwa to da je wata.
Malam Garba Shehu kakaki a fadar shugaban gwamnatin Najeriya. Karfe 5 saura kusan minti 20 sashin Hausa na muryar Amurka kuke saura yanzu kuma ga Ibrahim Kalmu sai Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya zaci kasashen inda shugaba Xi Jinping ya yi ta yin ba wa Najeriya tallafin dala miliyan 15 don kafa gonakin gwaje 50. Kushe ziyarar da babban lauya Femi Falana ya yi don ta shafi Amsar Lamuni ya sanya tsohon a kanta ma findi martani.
Lauya bai san yadda ake sarrafa duniya bashi da kuma rashin bashi ba.
An yi juya cika shekara biyu ta sace in matan ci ba kungiyar Greenberg our girls ta yi maci na nuna tausayi da kiran dagewa don gano matan. Shugaba majalisar da Tawabu Kola Saraki ya ce ba za a tilasta masa sauka daga kujerarsa ba biyo bayan shari'ar da yake fuskanta a kotun da'ar ma'aikata. Masu sharhin yanar gizo Hafizu Gusau da Ahmed M. Saliu Bauchi na azalafin takaddamar kasafin kuɗi kan 'yan majalisar.
Majalisa fa tamkar yanzu ya koma wajen wasar 'yar galagalan yara a Najeriya.
Shi yasa zaka ga ake ta faɗa kowa na so ya zama ɗan majalisa ba. Ai anan ne ake yin kuɗin ai wajen kare-kare da rage-rage na bajet.
Gwamnatin tarayya ta ce za ta sa kafar wando ɗaya da masu fasa bututun mai kamar yadda ta tunkari Boko Haram. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma a jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga Nasiru.
To, malamai kun ji yadda waɗannan mutane ke ta korafi, za mu fara daga gare ka Nasiru Gambo Malumfashi. Shin me zaka ce kan waɗannan kashe-kashe da suka yi bambanci da irin waɗanda ake samu a arewa maso gabas na 'yan ta'addan Boko Haram?
Wato wannan kashe-kashe sai mu ce kusan sakaci ne na gwamnatocinmu na jihohin waɗannan arewa maso yamma, musamman ita Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina da Kano. Wato harkar tsaro harka ce wadda idan kaga ta fara daga makwabcinka sai kai tunanin cewa ka taimaka makwabcin nan kaga yanda zai kai karshen tashi kuma ka dauki matakan da kai kuma za ka kare kanka. To abubuwa ne sun hadu kusan guda uku suka kawo waɗannan abu. Na farko dai su hukumomin tsaro da ke waɗannan yanki ba su da cikakken bayanan tsaro na sirri na kan wannan kashe-kashe da suke faruwa a arewa maso yamma, musamman jihohin Zamfara, Kebbi da Kano, na waɗannan mutane masu sace shanu da ake faɗi ko kuma ma amurobas ne dai ba mu san me za mu ce ba. Wato waɗannan ya ƙara kuma ta'allaka da tsananin talauci da ke wannan yanki ya samu kanshi. Wato hukumomin su waɗannan gwamnatocin waɗannan jihohi ya kamata a ce suna da wani shiri na musamman wanda zai ba su cikakken bayanan sirri na tsaro na wannan yanki gaba ɗaya, ba na jiha guda ɗaya ba. Saboda abu ne wanda misali idan ya faru yana faruwa a Zamfara, za su iya fita Zamfara su haɗa cikin Kebbi, yana Kebbi za su iya fita daga Kebbi su haɗa a cikin Sokoto, daga Sokoto za su iya haɗowa su ƙara dawowa cikin Zamfara ko su haɗa Katsina ko su haɗa cikin Kano. Abu ne wanda yake buƙatar wato haɗa kai da ƙarfi da ƙarhe guri guda don a tunkare shi baki ɗaya.
Awal Sharif, kai ma za mu je gare ka kafin mu sake dawowa, don ina da wasu tambayoyi watakila da nake so na yi wa shi Nasiru, tunda in ka kula ya fara kawo maganan bayanan sirri. Awal, na tabbatar duk waɗannan jihohi akwai membobin wannan ƙungiyar ta Gizago, waɗanda kuma na san kafin ka shigo zauren nan naji kana ta waya da su saboda samun tarin bayanai. Shin me zaka ci kan waɗannan kashe-kashe da wani lokacin su lafa wani lokacin kuma sai su saki dawa?
Bismillahirrahmanirrahim. Kamar yadda ka tambaya dangane da abubuwan da suke faruwa a jihohin arewa maso yamma, bari mu dauki inda abin ya fi kamari, wato ita kanta jihar Zamfara. Jihar Zamfara za mu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, saboda wasu ibtila'i da Allah yake jarabtanta da shi a dan wannan lokaci. Matakin farko, jihar idan ba mu jama'a bismanta ba, ta yi fama da cutar gubar dalma, wanda wannan cuta ta gubar dalma ta nakasa yara da abubuwa da yawa da al'umomi da yawa a yankuna da yawa, wanda sai da gwamnati suka faɗi tashi da sauran hukumomi daga kasashen waje, aka samu aka kawo dauki, aka samu aka kashe wannan matsala. Sannan matsala ta biyu, akwai abinda ake kaman fansa, garkuwa da mutane ayi dauki fansa, har abin ya kai ana daukan sarakuna da ma manya-manyan mutane ana garkuwa da su domin neman kudin fansa, wanda kuma waɗannan mutane mafi akasari da suke yin irin waɗannan abubuwa da yawa sun san gurin, ko kuma ƴan gurin ne, ko kuma suna da kyakkyawan sanin yadda al'amura suke gudana a wannan yanki. Wannan matsala kowa yana sane da cewa an yi haka ba ɗaya ba, ba biyu ba a jihar Zamfara. Sannan matsala ta uku shine wanda zamu tattauna, ko muke tattaunawa akan wannan abu, shine na maganar fashi da makami da kuma daukewan wato al'amarin tsaro din nan. Jihar Zamfara jiha ce wadda kusan zaka iya cewa tana da karkarori da yawa, ma'ana ƙauyuka waɗanda suka shiga suka fita, ko kuma in ce sun yanka sun shiga wani yankin, daga wani yankin sun shigo wannan yankin. Sannan kuma tana da daji, wanda dajin ya hada tsakanin jihar Kaduna, wanda ya tashi daga Kano ya shiga Kaduna, kuma ya shiga yankin Zamfara har ya yi can Kebbi. To kaga wannan daji kusan babban daji ne, wanda kusan waɗannan al'umomi da yawa da mafi akasarin su manoma ne da makiyaya, dole su yi amfani da wannan daji wajen miyan bukatunsu. To sai kuma ga wannan matsala ta kashe-kashe ɗin nan, wanda ba za mu iya cewa abin yanzu ya ƙare ba, abu ne da za ka ce ya danganci an daɗe ana yinsa kamar kusan shekaru kusan 6 zuwa yanzu. Irin waɗannan abubuwa sun faru a ƙauyuka da yawa. Akwai wani ƙauye da ake kiransa Dan Sadau, inda wannan ƙauye kusan a ƙaramar hukumar Maru an kashe mutane fiye da 123, kuma aka ƙauna mafi akasarin ƙauyuka. Haka kuma an kai irin wannan hari a ƙaramar hukumar Bukuyan, wanda shi ma an kashe kusan mutane 5, kuma an sace sama da shanaye 100 da tumakai da awakai. Haka kuma akwai wani ƙauye da ake kiransa Lingyado, wanda shi ma an kashe mutane sama da 19, kuma aka ƙona gidajen. To irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa. Akwai ƙauyuka da dama da zan iya bayanin cewa wannan masifa ta faru. Akwai ma na baya-bayan nan, akwai ƙauyen Cigama, wanda aka kashe mutane 37, kuma aka kwashe dabbobin, aka kuma awun gaba da kusan dabbobi da awakai, wanda waɗannan mahara kamar yadda ake faɗa ma aƙalla sun yi hawa ne runduna guda, domin sun haura su kusan 50. To a cikin ɗan watanni kaɗai zaka ga an yi irin wannan abun, wanda an kashe fiye da mutum kusan 160 a ɗan rukuni kaɗan a irin wannan. To kaga matsalar ba za mu iya cewa ta zo ƙarshe ba, tana ci gaba ne da hauhawa, wanda dole ne yanzu kamar yadda muka jije ra'ayikan 'yan garin, gwamnati ta tashi tsaye ta ba da himma domin kawo ƙarshen wannan matsala. Matsalar gaskiya tana buƙatan gaba ɗaya a ba da hankali a kanta, kamar yadda ita gwamnatin tarayya ta ba da hankali a kan maganar harkar Boko Haram ɗin nan, saboda su ma waɗannan al'umma 'yan Najeriya ne, kuma suna da buƙatan su samu kyakkyawar rayuwa, kuma suna buƙatan su ma a dinga damawa da su a cikin al'amuran yau da kullum. To yau ga masifa ta shame su, duk inda ka je ka same su zaka gansu ba su da kwanciyar hankali. Baƙo in zai wuce ana ɗari-ɗari da shi, ballantana ko mota ko mai mashin, in ba a san mutum ba, an yi ta zuba maka idanu kenan, kamar ka ce ar jama'a su zuba da gudu. To gaskiyar magana wannan matsala ne, ina ganin matsala ne da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta tattaro hankalinta ta sa, musamman jihar Zamfara da a yanzu za mu iya cewa Allah ya mata ni'ima ko baiwa da ministan tsaron Najeriya, wanda shi kansa ministan tsaron Najeriya din dan jihar Zamfara ne,
wato shi Brigadier General Mansur Ali
dan Ali, alhamdulillah. Idan ka kalli jihar Zamfara a fannin tsaro, tana da muhimman mutane. Tsohon IG da ya gabata dan jihar Zamfara ne, tsohon ne ba shugaban kasa shawara a fannin tsaro dan jihar Zamfara ne. To kaga jihar Zamfara ta samu wasu mutane da ya kamata su san matsalolinta kuma su taimaka a magance matsalar, amma matsalar har yanzu gashi tana ci kamar wutan daji. The voice of
America. Aka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma rabaran Ubala Nuhu na Ekuwa kaga dama Bauchi ga Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri.
To jama'a masu sauraron mu, barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya saki sa da mu a wannan lokaci mai albarka, wanda kamar yadda aka sani rayuwa tana ci gaba kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata jawo hankulan mutane a kansu, musamman a yankin arewacin Najeriya. Duk wanda aka kama da laifi, to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai, a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Bayan haka, idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma karancin zumu, wato ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin wato girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, shin tarbiyar da zaman lafiyar da zumuncin da hakurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu? Duda dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kullun yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba. To kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu, muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka zaka iske 'yan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda wato na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba, dole sai da kuɗi. Kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Fatan mu shine Allah ya sa idan kunna yaji dake ya tsira, kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya ka samu dace.
Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce zaman lafiya da girmama juna da hakuri ne maganin komai.
Jama'a ina muku sallama, ina kuma gaishe ku. Kamar dai yadda muka saba kuma muke kira ga jama'a cewa babu ci gaba da zamu samu ba tare da zaman lafiya ba. Sannan wani abun da ya dauki hankalinmu a yanzu kuma da muke so mu yi magana akan shi a wannan kasar wanda hankalin kowa ya koma akai, kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi, shine wannan yanayi da muke a wannan kasa. To ina so in yi kira ga 'yan majalisa da tawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan kasa cewa ba a fa mugun sarki sai mugun bafade kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka, saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu, ina so in kira 'yan majalisa da su fitar da san kai, su kawar da ɗan ɓangaranci, su kawar da bambancin ƙabila ko na addini. Kishin ƙasan nan ba su kishin kansu ba. Jama'ar Najeriya, ina son mu sani musamman 'yan majalisa, kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala. Dole sai mun dukufa ga addu'a. Mu yi addu'a fiye da yawan maganganu, fiye da yawan hayaniya. Abinda mu malaman addini muke ƙoƙarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba. Kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan mu sa burinsa ya koma baya. Sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati su ma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa, za kuma su ƙaunaci Najeriya, musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan. Maganar rigiman addini ya yi sauƙi. To muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su ƙara tallafawa a wannan ƙasa domin wannan zaman lafiya ya dore. Ga abin da yake ci mana kowa a ƙwarya musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa shine rikicin makiyaya da kuma manoma. To ina roƙon manoma da a san inda burtali yake, a san inda labi yake, da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji. To a kula da inda burtali yake, su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya. Muna da hukumomi a ƙasar nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a. Don haka ina roƙo bari 'yan majalisan ƙasar nan su taimaka mu samu dawwamannen zaman lafiya. A yanzu duk wanda yake baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa, ina ganin ƙarya yake yi. To domin dorewan zaman lafiya shine mu fitar da san zuciya, mu fitar da san kai, mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana. Ƙarshe ina cewa mu dubi Allah. Na gode. Sunana Rabran Ubale Nuhu Ibrahim, Ikwacho number 2, Rafin Zurfi, yankin Birshi Gandu a jihar Bauchi. Na gode.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Masu haro ƙarshen shirin dare kenan a daidai wannan lokaci, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim Ayawa da kuma rahoto na musamman da Mahmud Lalo yake haɗawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya karanta labarai wadda da kuma Caleb Gitace wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen da ma Malam Zainab wacce ta kula da ɗakin tattaya shi wato kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu, a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata ya sallama da ku mu zama lafiya.